sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shirye ne akan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma zango na 102.5 VOA Africa nan. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yau wanda ya kasance na ƙarshe a yau. Glace Alheri Abuce tare da Maryam Dauda muka sake shigowa da mun gabatar da shirye-shiryen. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke gani za a iya ɗauka na daban domin shawo kan kuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Za mu kawo muku rahoto kan wani taro da gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka gudanar da nufin shata hanyoyin bunƙasa yankin. Kamar kullum lambobi da za a kira a domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran komawa kan teburin tattaunawa kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar Burundi gobe Alhamis in Allah ya kai mu. Amma mutane da yawa na nuna shakkun ganawar za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a ƙasar da ke tsaki Afirka mai fama da rikice-rikice. Ƙungiyoyin adawa da na yin ayyukan ƙasa sun ce mai jagorantar ganawar, tsohon shugaban ƙasar Tanzania, Benjamin Nkapa, ya wargaza wannan shirin ta hanyar kawo 'yan siyasar da suka yi yunkurin hanbarar da shugaba Pierre Nkurunziza a shekarar 2015 ta hanyar juyin mulki. Sai dai a yau Laraba ba a fayyace ko gwamnatin Burundi za ta tura wakilanta wajen ganawar da za a yi a birnin Arusha na ƙasar Tanzania ba ko a'a. Da farko haɗaka ƙungiyoyin 'yan adawa da ake kira CNARED a takaice sun buƙaci Mr. Nkapa ya janye daga matsayinsa na mai jagorantar tattaunawar amma daga baya suka sauya. A yau Laraba haɗaka ƙungiyoyin ta ce za ta halarci tattaunawar ba tare da wani sharadi ba. Mai sharhi akan harkokin siyasar ƙasar Burundi, Diogratius Inkinahamari, ya ce baya tunanin ganawar da aka shirya yi ta kwanaki uku za ta yi wani tasiri. Ƙasar Rasha ta yi watsi da rahoton da jaridar New York Times ta fidda, wanda ya ce wasu daga cikin waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump kamfe da wasu da suka yi masa hidima sun tuntuɓi wasu manyan jami'an leƙen asirin ƙasar Rasha a lokuta da dama kafin zaben da aka yi cikin watan Nuwamban bara. Jarida ta ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka hudu na yanzu da na baya, suna cewa hukumomin leƙen asiri da na kiyaye doka da oda sun samu hirar waya da kuma wasu kiraye-kirayen waya da aka yi waɗanda suka hada da manajan kamfe ɗin Trump a lokacin, Paul Manafort, da wasu makarrabansa da ba a bayyana sunayensu ba. Sai dai Manafort ya ce wannan zance ne mara tushe a cewar jaridar ta New York Times. Haka kuma ya musanta makamancin wannan rahoton da gidan talabijin ɗin CNN ya bada, na cewa masu yi wa Trump ɗin hidima, ciki har da Manafort ɗin da mai ba shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro da ya yi murabus shekaran jiya, Michael Flynn, da wasu da yawa da ba bayyana sunayensu ba, sun yi ta ganawa da jami'an Rasha kafin zaben. Yau Laraba ƙasar Moscow, wato a yau Laraba a Moscow, kakakin fadar shugaba Dmitry Peskov ya ce wannan rahoton ba a gina shi bisa hujja ta zahiri ba. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in fadar White House ya ce sulhu tsakanin Isra'ila da Falastinawa ba lallai ya samu ta hanyar fidda ƙasashe biyu daga Isra'ila ba. Wannan zaɓin ya rage ɓangarorin guda biyu. Jami'in na Amurka yana magana ne da manema labarai a jiya, jajibirin ranar da Prime Minister Benjamin Netanyahu zai kawo ziyara nan birnin Washington. Daɗaɗɗen matsayin Amurka game da wannan rikicin shi ne Isra'ila da Falastinawa su tattauna da junansu a kan yarjejeniyar yadda za su rabu zuwa ƙasa biyu, wato ƙasashe biyu, abinda zai ba Falastinawa ikon zirin Gaza da dukkan yankin yammacin kogin Jordan ko wani ɓangarensa da kuma gabashin birnin Quds inda suke kwaɗayin mayarwa headquarters su. Majalisar Dinkin Duniya ita ma ta goyi bayan wannan tsarin na fitar da kasashen biyu. Sai dai babban jami'in bangaren Falasdinawa, Saeb Erekat, bai amince da duk wata shawara wadda za ta kaucewa fitar kasashen biyu ba. Yana mai cewa maye gurbin wannan shawaran na nufin komai zai ci gaba da kasancewa kamar yadda yake. Hare-haren bomabomai guda biyu a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe akalla mutane 6 tare da raunata wasu da dama a yau Laraba. Jami'ai sun ce harin mafi muni ya faru ne a gundumar kabilar Muhammad dake kusa da bakin iyaka da Afghanistan. Inda wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa kansa da bomb bayan da jami'an tsaro suka hango shi suka kuma yi kokarin taka masa burki. Harin ya kashe jami'an tsaron Pakistan guda 3 da fararen hula guda 2. Mahari na biyu da ke tare da na farkon shi kuma aka harbe shi har lahira a lokacin da ya kokarin ya tada nakiyoyin da ya yi damara da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kamar da labarin mu bude taskar hotonin na makuto maso gabashin Najeriya inda gwamnonin jihohin shiya suka gudanar da wani taro da nufin raya yankin. Wakilin Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
Gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya sun jaddada cewa za su raya tare da inganta tattalin arzikin yankin su da tsaro, ilimi, aikin gona, wasanni don amfanin jama'ar yankin na kudu maso yammacin Najeriya. Gwamnonin sun taru ne a gidan gwamnatin jihar Ekiti dake birnin Ado Ekiti inda sun ka tattauna a game da yadda za su bullo wa sabon tsarin nasu na ingantawa tare da raya yankin da samar da tsaro na kudu maso yammacin kasar. Gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayo shine ya karanta
But you believe that by doing this and working very hard on the economy of the region.
Gwamna Ayodele Fayoshe yace abinda sun kai amanna da shi tare da yin aiki tukuru don inganta tattalin arzikin yankin ta hanyar amfani da kamfanin haɗin gwiwa na Ududuwa a matsayin wata hanya ta musamman don inganta tare da raya tattalin arzikin lardin na kudu maso yammacin Najeriya tare da hada kai ta hanyar wasanni. Shi ko gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi yace wannan taro ne don hada kan jama'ar kudu maso yammacin Najeriya babu wata rarrabuwa a tsakanin su. Shi ko gwamna Olusegun Mimiko na jihar Ondo cewa yayi.
We want to leverage our advantages of history, culture, geography and economy and skill.
Gwamna Olusegun Mimiko na jihar Ondo yace mu yan jam'iyyar APC da PDP ne muna son mu karfafa tattalin arzikin mu, asalin mu da yankin mu. Gwamnonin da sun ka halarci taron sun hada da na jihohin Oyo, Lagos, Ondo, Osun da mataimakin gwamnan jihar Ogun Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla sai kuma birnin tarayya Abuja inda gwamnati ke ganin haske a kokarinta na farfado da tattalin arzikin kasar duk da kuncin rayuwa da ake fama da shi. Wakilin mu Nasiru Adamu Elkaya na da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya ta ce tattalin arziki na Najeriya ya kama hanyar farfadowa a cikin yanayin karayar arzikin da kasar mafi yawan bakar fata a duniya ke fuskanta. Komawa noma da ma'adinai ya cike gibin da aka samu na faduwar farashin gangar fetur da mako ma baya hako man fetur daga yankin Niger Delta. Nan ma ministan kudin Najeriya ce Kemi Adeyoshin ke cewa ya zama wajibi a gyara wuta, tituna, layin dogo da sauransu don tallafawa sabuwar dabarar tarayya arziki. Tana mai buga misali da fitar da albarkatun shanu daga Mambila. Wannan dai nasara sai an shimfiɗa hanya don wasu kayayyakin ka iya ɓaci. Gwamnatin a bayani da ta wallafa a shafin fadar shugaban Najeriya ta ce wani shiri da babban bankin Najeriya ke ba da lamuni na noma ya yi nasarar bunƙasa noman shinkafa, inda a wasu jihohi ake samun ton 7 a kadada 1 maimakon ton 2 da ake samu a baya. Abdulhamid Abbati shine shugaban shirin ba da lamune.
Tsarin mu ya soma ne daga samun ma amfanin da za a yi noma da shi, da iri, da taki, da maganin feshi, da tantan, kafin ma a shiga maganar noman tukuna. Ba noman hatsi nake magana kadai ba, noman kifi, noman dabbobi, noman ita hatsin da noman itatuwa na amfanin gona. Abin da yake faruwa shine kafin ma mu ce za mu je mu sa manomi ya mu tallafa mishi ya karbi kuɗi ya yi aikin gona, sai mun koma kasuwa tukuna. Shin kasuwar nan me take so bana? Farar masara take so ko jan masara? soye bintike nema ko gyada.
Hakanan bayani ya ce kasafin kuɗin 2016 da aka fara a Yunin bara an zuba sama da naira biliyan 800 don manyan ayyuka da shine mafi yawa a tarihi. Shugaban hukumar bunƙasa kafofin kuɗaɗen shiga da raba arzikin ƙasa Shatima Umar Abba Gana ya nana ta ribar noma da ma'adinan.
Muka zagaya muka ga duk irin wurin da ake wannan neman wannan ma'adinan. Muka ga a cikin in an kasa 180 ana yin ta ne ba tare da ka'ida ba, ba tare da doka ba. Illegal mining kenan muke cewa mu da Turanci. Muka ga akwai ma mutanen ƙasan waje ma sun zo suna yi, ba a biya wa gwamnati ko kobo, kuma suna kwashi kayan suna fitar da shi waje. Bayan an yi rijista ɗin su ne gwamnati ta ce ta je ta nemi haraji a wajen su. To shi yasa muka ce shi ma wannan ayi haka din. Don su biyun ne muke ganin hanyar da za a samu a faɗaɗa tattalin arzikin ƙasa. Wajen sauran abin da ake shawara, wayan su za su ɗauki lokaci, amma wayan na guda biyun na noma da na madanai za a iya a yi da wuri amfani ta zo a ƙasa nan ba da jimawa ba.
Gwamnatin ta ce hulɗar Najeriya da ƙasar Sin ta buɗe kafar samun biliyoyin dala don manyan ayyuka inda za a fara shimfiɗa da layin dogo a bana daga Lagos zuwa Ibadan mai saurin kilomita 150 a sa'a ɗaya. Ministar kuɗi Kemiya Adeyoshin ta ce ba makawa ga batun karɓo lamuni mai sauƙin biya. Tattalin arzikin Najeriya ka iya bunƙasa a gwamnatance, amma talakawa za su fahimci ribar hakan in kayan masarufi sun daina tashin gauron zabi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To batun da zamu so mu ji ra'ayoyin ku akai kenan yau, waɗanne matakai kuke gani ya kamata a dauka na daban domin kawo ƙarshen ƙuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya? Kafin mu ba ku wannan damar, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla, kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne matakai da kuke gani ya kamata a ɗauka na daban domin kawo ƙarshen ƙuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Idan aka samu aka bugo waya, sai ko dai a nisanci rediyo ko kuma a kashe rediyo domin mu iya ji da kuma fahimtar juna. Kai tsaye muna tare da wani a Kano, wake bisa layi. Wa alaikum salam.
Jihar Filato.
To Jihar Filato, wake bisa layi a Jihar Filato?
Alhaji Suleiman Jijja, Jihar Filato.
To ina waɗanne matakai kake gani ya kamata a ɗauka na shawo kan ƙuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya? To layin Filato ya tsinke. Abuja, wake bisa layi a Abuja? Wake bisa layi a Abuja?
Umar mai biredi fato.
To malam mai biredi, barka da warhaka, ina gudunmuwa ka ga shirin yau? Lafiya, lauya naku aiki.
Lafiya lau.
Waɗanne matakai a birnin tarayya Abuja kake fadan mulki, waɗanne matakai kake gani ya kamata a ɗauka na daban domin shawo kan matsalar ƙuncin rayuwa da ake fama da ita a Najeriya?
Ya kamata gwamnati ta ido akan manyan diloli masu guba da abinci kasa.
Kana gani nan ne matsalar take?
Ya ƙare.
To malam mai biredi ya ce katin nashi ya ƙare. To bari mu koma Hadeja.
ina magana da Alhaji Ahmadu ke Hadija.
To Alhaji Ahmadu barka da warhaka.
Ina lafiya.
Lafiya kalau ya kuke ya Hadija?
A Hadija muna lafiya kalau.
To nan Hadijan ya lamarin yake ya kuma kake gani za a iya wanda mataki kake gani za a dauka na daban domin canza lamura?
Eh mu alhamdulillah mun rungumi noma. Kamar yanda baba yace, da kuma nan lafiya. Kalau alhamdulillah Allah ya taimaka mana kan harkan noma.
To a harkan noma lafiya lau ko? Babu buƙatar taki ba komai yana tafiya yadda ya kamata.
Insha Allah muna nan mun rungume sha mu biyu.
To madalla Allah ya bada nasara. To bari mu nufi Cross Rivers.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke bisa layi?
Alhaji Gambo ne daga jihar Cross River, Ogun, Nigeria.
To Alhaji Gambo barka da warhaka. A Cross Rivers ya lamarin yake kuma waɗanne matakai kake gani ya kamata a dauka na shawo kuncin rayuwa da waɗansu shi dai na Hadeja yace ba su da wannan damuwa. To amma kuma waɗansu sassan Najeriya suna fuskantar kunci bisa ga bayanai.
Wannan damuwa kan ko ina ne shiga sai dai addu'a. Tunda abu da ya shafi kasashen duniya gaba ɗaya sai dai addu'a.
To a Najeriya da ake fama da koma da tattalin arziki, wanda mataki kake gani na daban wanda ba riga an dauka ba kawo yanzu?
To mataki shine a ƙara gwamnati ƙara himma na taimakawa manoma. Yanda za a yi noma abinci wanda zai ishe mu tun da ana shigo da abinci ƙasa.
To madalla Malam Gambo, to bari mu koma Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna?
Anti Grace barka da dare.
Barka ka dai, an wuni lafiya mai radio?
Suna na Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kano Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa, kai ko ina taka gudunmuwar?
To alhamdulillah Anti Grace, idan muka dauka abubuwan da ya kamata wajen rage yan Nigeria wurin cin talauci da ko kuma damuwar da ake ciki, to kamar yanzu da muna tunkarar
ba dai layin naka ya tsinke ba.
An yi abin da za a yi. An tabbatar da an samu a talakawa taki da a ba wa su kansu manoma jari da kuma a yi wadda abincin da manoma mutane za su saya domin a rage kuncin rayuwa. Ƙarshe ne muke fatan alkhairi Alhaji Musa Garo a tashi lafiya.
To Alhaji Musa Garo, mun gode da taka gudunmuwar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, wanda yake bisa layi dai bisa ga dukkan alamu layin naka ya tsinke. Kamar yadda muka sanar, muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani ya kamata dauka na daban domin kawo ƙarshen ko kuma kuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Kamar yadda waɗansu suke bayani, ya kamata a koma noma, kuma kamar yadda aka riga aka sani, noma na ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta sa gaba na dauka domin ganin cewa an shawo kan matsalar tattalin arziki ko kuma karancin abinci ma da akan fuskanta waɗansu lokacin. To bari mu nufi jihar Nasarawa. Wake bisa laya jihar Nasarawa?
Ahmadu Ibrahim.
To Malam Ahmadu barka da warhaka.
Yawa.
To kuna noma a Nasarawa?
Eh muna noma sosai, mukan noma kawai doya, mukan noma kawai agushi, muna kuma noma hailau a masara.
Da kuma rogo, ba ana garin kwaki a Nasarawa ba?
Sai ana garin.
To ya waɗannan sana'o'i, ya kake gani za a iya amfani da waɗannan sana'o'i wajen shawo kan kuncin rayuwa da ake fama da su?
Eh to abinda muke bukata, muna ganin yanda duk za a taimaka da yanda za mu samu taki. Da irin yanayin yanda kuma zai zama to ana taimaka mana da yanda za mu samu gurin da za mu ringa amfanin gonar rani.
To madalla Malam Ahmadu, mun gode. To bari mu tafi Jalingo. Wake bisa layi a Jalingo?
Assalamu alaikum. Dahiru Tela ne daga Jalingo.
To Malam Dahiru, barka da warhaka.
Madalla ina yini?
Lafiya lau, wacce sana'a ta fice a Jalingon nan ne?
Mu dai a gaskiya kan manufofin da ake, babu abin da ya fi mana dacewa kamar yadda gwamnatin tarayya ta shigo ta taimaka manoma su yunkura, shi ne mafi alkhairi wanda zai bunƙasa ƙasar nan, kowa ya dogara da kansa, shi ne abin da ya dace kawai a yi.
To kai a ganin ka, menene ya kawo koma bayan harkokin noma ne a Najeriya baki daya?
Matsalolin shi ne kayan aiki kamar taki, a'a turupto, a'a irin zamani wanda za a amfani da su, su ne matsaloli kawai a yi.
To kawai yanzu za ka iya cewa an ɗauki matakan shawo kan wannan matsala?
Eh to matsalolin dai akwai su, yanda zai gurguzo sai dai abubuwan kamar irin mu ƙananan talakawa, ba mu da gata, ba mu kai ba sauraron irin mu, sai ka ji hanci aka je ku je ku kungiya kaza, ku je ku kungiya kaza, daga ƙarshe a zo a ce kudu ma gaba dai ba ku kai ba ko ya ne, kuma mu ne mu talakawa manoman ba wasu ba.
Ya batun taki to?
ko taki yanzu akwai wani rijista da ake yi wai na yanmu anan mu ana tarafa ke da ba da ake dai gaina abun mun kasa gane kan tsarin.
To da fatan hukumomi a Taraba nan da kuma waɗansu jihohi suna sauraron wannan batu musamman na kayan noma da manoma suke nema. To bari mu nufi jihar Oyo, wake bisa laye a Oyo.
Ahmad ne Ahmad.
To Malam Ahmad barka da warhaka.
Awun lafiya.
Lafiya lau ya Oyo.
Alhamdulillah ya kwana biyu.
Lafiya kalau.
To akan na wace muku da zan bayar shine.
Eh.
Batun noman nan da aka ce.
Mm.
A kodon lokaci ya kamata a ce an ba da taki kafin damuna ta sauka.
Mm. To yanzu
taki din da ku gani ya yi komai muhimmanci ga manomi.
To yanzu kana gani an fara daukan wannan matakin ko kuma ana nema a makara da batun takin nan?
Gaskiya ba alama.
To da fatan hukumomi sun ji. Malam Ahmadu zan ja maka burki anan saboda layin naka yana komawa. Kamar yadda muka bayyana idan kuka kira ko dai ku kashe rediyo ko kuma ku nisance shi domin mu samu mu fahimci juna. To bari mu ga dasa aya yau a jihar Bauchi. Wake bisa laye a Bauchi.
Sunana Abdullahi Abubakar Khalid daga Bauchi.
Yawa to Malam Abdullahi barka da warhaka. Kane zaka rufe mana wannan fage a yammacin yau.
Ni nawa abin da nake so in bayar shawarin da nake so in bayar shi ne ya kamata gwamnati ta taimaka ma kananun manoma tunda su ne suke wadatar da abinci ba manyan manoma ba.
Yawato Malam Ahmadu. Yawato Badalla mun gode. Yau dai su Ahmadoji da yawa suka samu suka kira yau. Abin da muka ɗauka a cikin wannan shiri shi ne ana duka dai ana jaddada bukatar noma da kayan aikin noma su taki da su tarakata da dai sauransu da kuma tabbatar da an bada taki a kan lokaci. To damar da muka samu kenan yau, gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake baku wannan dama domin bayyana ra'ayinku kan wani batu da za mu gabatar. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Zakaran kwallon duniya Lionel Messi ya dakatar da ziyararsa ta yin gangami akan kiwon lafiya zuwa kasar Egypt bayan wani cin kaca da kungiyarsa ta Barcelona ta sha a hannun Paris Saint-Germain a gasar zakarun Turai a jiya Talata. Zakaran kwallon kafan na duniya sau biyar ya shirya sauka birnin Masar a yau Laraba domin inganta shirin yawo da jinya da gwamnatin Misra ta kaddamar. Manufar wannan kamfen shine janyo hankalin masu fama da ciwon hanta na hepatitis C a kasar ta Egypt su garzaya wurin jinya. A cewar sanarwa da kamfanin da ya ɗauki nauyin ɗawainiyar wannan gangamin, Messi ya dakatar da ziyararsa ne saboda babban aikin ƙungiyarsa da ya rataya a wuyarsa ganin yadda ƙungiyarsa ta Barcelona take gab da gaza kai wasan kwata final a karo na farko tun shekarar 2007 bayan shan kashi da ta yi ajiya. Najeriya ta kira sababbin 'yan wasa guda biyar da za su yi wa Super Eagles wasa a karo na farko a wasannin zumunta da take niyyar yi da Senegal da kuma Ghana. Kodin Super Eagle Grenade Draw ya fara shirin kiran 'yan wasan da wasu sunaye biyar da yake son ya yi amfani da su a wasan zumunci da Super Eagles za ta yi a ranar 23 ga watan Maris. Ko da yake ba a bayyana sunaye 'yan wasa biyar da kodin yake niyyar amfani da su ba, amma ana kyautata zaton za su hada ne da 'yan wasan cikin gida da masu wasannin su a kasashen waje. An shirya waɗannan wasannin zumunta ne da zummar jarraba sabbin 'yan wasan, kuma Coach Raw ya ce bai damu da sakamakon da zai fito a cikin wasannin ba, amma duk da haka bai kamaci ya gabatar da ƙungiya mai rauni ba, saboda dole ne ya tsare darajar Super Eagles. Sabon shugaban ma'aikatar man fetur ta ƙasar Ghana da take ɗaukar nauyin tallafawa Ghana Black Stars, Dr. Keke Sapon, ya ce ma'aikatarsa tana kan tattaunawa da shugabannin hukumar ƙwallon kafa ta Ghana ta GFA game da yin amfani da wani kaso cikin kuɗi da ake taimakawa Ghana Black Stars a tallafawa club ɗin cikin gida. A wata tattaunawa da shugaban ma'aikatar man fetur kuma tsohon shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kumasi Asante Kotoko ya yi da 'yan jarida, inda ya ce tubalin da ake ɗora Black Stars a kai shine wasan league na cikin gida, don haka ya kamaci a yi nazari a kan yadda za a tura wasu kuɗaɗe da ake baiwa Ghana Black Stars a wasannin league ɗin cikin gida. Wannan shahararren ɗan kasuwa kuma tsohon shugaban ma'aikatar ta man fetur ya ƙara da cewa ya kamata a yi wani tsari ko da ƙungiya za ta fita daga wasannin Premier League ta samu kuɗi da zai taimaka mata wurin shirye-shiryenta, saboda haka ne zai takaita shirya sakamakon wasa. Kwa din kuma sai a Santi Kotoko, Zdravko Lugarasic ya ce wasan gane na yin kasa a cikin wannan lokaci da ya dawo a cikin kasar. Dan asalin Croatian ya ce darajar wasa da ingancin sa ya tabarbare a kasar Ghana idan ya kwatanta da zuwan sa Ghana na farko da wasan kasar ke sama. A baya dai Zdravko ya horar da ƴan wasan kungiyar kuma suke Faisal da kuma Ashanti Gold kafin ya bar kasar, wanda ya ce babu wani ci gaba da aka samu a wasannin kasar tun wancan lokaci. Yace a da Ghana ta mamaye wasanni a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya, amma yanzu fa ba kaman farko ba. Yace yana sha'awar ganin canji da sake maido da darajar wasan kasar da aka rasa ta.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Prime Minister Japan Shinzo Abe a fadar White House. Yana mai jaddada cewa Amurka muhimmiyar kawa ce kuma abokiyar hulɗar Japan. Kawancen da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma kawancen da ke tsakanin shugabannin biyu ya zamanto na ƙud da ƙud, a cewar shugaba Trump. Ya ce wannan gwamnati ta ƙudura aniyar tabbatar da ganin kawancen ya ƙara ƙarfi. Amurka ta ƙudura aniyar tabbatar da tsaron Japan domin ƙara ƙarfin dangantaka. Dangantakar Amurka da Japan ta zamanto ƙashin bayan zaman lafiya a yankin tekun Pacific. Dalilin da ya sa kenan yake da muhimmanci ga kasashen biyu su haɗa kai domin samar da matakan tsaro. A cewar Trump, mun fuskanci ƙalubale masu yawa, kuma haɗa kanmu shine mafita. Amurka ta ƙudura aniyar haɗa kai domin zama ƙawa ta gari. Amurka za ta yi aiki tare da ƙawayenta don fitar da manufofin Amurka waɗanda ke da yawa a yankin, ciki har da 'yancin zirga-zirga cikin teku da kuma kare kai daga barazanar Koriya ta Arewa kan makaman nukiliya masu linzami da kuma gwaje-gwajen da take yi. Batun da nake ɗora muhimmanci sosai a kansa, in ji shugaba Trump. A ɓangaren tattalin arziki kuma, Amurka za ta nemi hanyar cinikayya da ta zamanto mai alfanu tsakanin ƙasashen biyu. Shugaba Trump ya ce Japan ƙasa ce mai cike da ɗimbin tarihi da al'adu wanda Amurkawa ke mutuntawa. Ya kuma yi godiya ga mutanen Japan saboda karamcin da suke baiwa sojojin Amurka da ke ƙasar. Muna aiki tare, ƙasashenmu biyu suna da hanyar kawo canji da zaman lafiya a yankin Pacific da sauran yankuna. Da kuma ci gaban al'umma, a cewar Trump, kuma mun ƙudura aniyar ganin mun cimma burinmu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Takaice, ana sa ran komawa kan teburin tattaunawa kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar Burundi gobe Alhamis in Allah ya kai mu. Amma mutane da yawa na nuna shakkun ganawar za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a ƙasar da ke tsakiyar Afirka mai fama da rikice-rikice. Ƙungiyoyin adawa da masu ayyukan ƙasa sun ce mai jagorantar ganawar tsohon shugaban ƙasar Tanzania Benjamin Mkapa na wargaza wannan shirin ta hanyar kawo 'yan siyasar da suka yi yunkurin hamɓarar da shugaba Pierre Nkurunziza a shekarar 2015 ta hanyar juyin mulki. Ƙasar Rasha ta yi watsi da rahoton da jaridar New York Times ta fidda, wanda ya ce wasu daga cikin waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump kamfe da wasu da suka yi masa hidima sun tuntuɓi wasu manyan jami'an leƙen asirin Rasha lokuta da dama kafin zaben da aka yi a cikin watan Nuwamban bara. Jaridar ta ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka hudu na yanzu da na baya suna cewa hukumomin leƙen asiri da na kiyaye doka da oda sun sami hirar waya da kuma wasu kiraye-kiraye da suka hada da manajan kamfen ɗin Trump.
To madalla masu saurare, nan muka kawo ƙarshe shirye-shirye na yau, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da shirin domin iyali da nake gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Sa'ida Hamdan da ta bada hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.